Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 8 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a wani al'amari mai so sarai wasu al'ummomin da kiyayya ta raba su a baya na kira ga hukumomi su bullo da shirin maido musu da cuɗanyar su.
Gaskiya mu mata mun gaji, mu yi kuka yau mu yi kuka gobe, don Allah gonna mu gaji da irin wannan abubuwa. Muna roƙonka ka haɗa mu tsakanin mu matan Fulani da Irbe, a buɗe mana kasuwa mu dinga mu'amala tare.
Za kuma a ji tsokacin masu ruwa da tsaki game da zargin cewa ƴan mafiya na cuwa-cuwa a harkar wasannin ƙwallo.
Sun zamanin zamun nan wasannin motsa jiki ke fama da matsalan mafiya musamman a ɓangaren ƙullun ƙafa.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin ɗan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Nijar, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Kuma assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Akalla mutane uku ne suka mutu a Najeriya lokacin da wani jirgin ruwa mai suna FPSO Trinity Spirit ya yi bindiga a makon da ya gabata, kuma har yanzu ba a ga hudu daga cikin ma'aikatan ba, inji kamfanin ajiyar Litinin. Jirgin na dauke da ma'aikata goma a lokacin da ya tarwatse a ranar Laraba. Kamfanin Sheba Exploration and Production Company Limited, Sipol, na Najeriya ya bayyana cewa an samu gawarwakin mutane uku a ranar Lahadi da ta gabata, bayan an samu mutum uku da ransu makon jiya. Har yanzu abin da ya fi baiwa fifiko shi ne mayar da hankali wajen gano inda suke, lafiyar su, da kuma makomar ma'aikatan jirgin guda hudu da har yanzu ba a gano su ba, inji kamfanin. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin domin tattaunawa da ganin an shawo kan yunkurin da Rasha ke yi na mamaye Ukraine. A farkon tattaunawar tasu, Scholz, wanda ya hau kan karagar mulki a Berlin a watan Disamba, da Biden sun jaddada alaƙar da ke tsakanin ƙasashensu, sai dai sun ɗauki mataki daban-daban wajen taimakawa Ukraine, inda Amurka ta aika da makamai ga gwamnatin ta Ukraine, ita kuma Jamus ta aika da hulunan soji 5,000 da Ukraine ta buƙata, yayin da take bin matsayinta na rashin jigilar makamai zuwa yankin da ake fama da rikici. Biden ya ce duk da haka ƙasashen biyu suna aiki kud-da-kud don ƙara daƙile takalar Rasha a Turai. Scholz ya ba da amsa cewa muna abokai na kud-da-kud, kuma muna aiki tare sosai, kuma wannan ya zama dole don ɗaukar makaman da ya kamata na yaƙi da takalar Ukraine da Rasha ke yi. Haka kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a birnin Moscow jiya Litinin, inda yake ƙoƙarin daƙile barazanar mamaye Ukraine da Rasha ke yi. A farkon ganawar tasu, Macron ya shaida wa Putin cewa wannan tattaunawar za ta iya haifar da alƙibla da ya kamata mu bi, wanda ke nufin kawar da yaƙi da kuma gina yarda, kwanciyar hankali da kuma fahimta ga kowa da kowa. Amma fadar Kremlin tun gabanin tattaunawar ta ce ba ta sa ran za a warware takun saƙa tsakaninta da ƙasashen yamma cikin gaggawa ba. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa al'amarin ya yi matukar sarƙaƙiya da ba za a iya cimma matsaya a lokacin ganawa guda ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC.
A gaida Binta, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda wasu mabambantan al'ummomi a jihar Filato da suka gaji da addabar juna da kuma zaman doya da manja suka shiga yafiya da yin hulɗa da juna, tare kuma da kiran hukumomi su daɗa sa su cuɗanya. Daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Al'ummomin da ke zaman doya da manja a wasu sassan jihar Filato sun ƙara jaddada aniyarsu ta yafewa juna da tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu. Ranar 7 ga watan Fabrairun kowace shekara ne gwamnatin jihar Filato ta ayyana matsayin ranar yafiya wa juna kan kashe-kashe da barnata dukiya da baya auku a jihar ta Filato. Bikin na wannan shekara ya janyo al'ummomin jihar da dama da suka nuna irin matakan da suka dauka don yafewa junansu da inganta zaman lafiya. Karamar hukumar Barikin Ladi da a shekarun baya ke kan gaba a cikin yankunan da ake samun tashin hankali, a yanzu an samu daidaituwa kamar yadda Muhammad Adam Muhammad da Lawrence Rondon suka bayyana.
Yau dai ranar da ake gani kamar musamman na yafewa ne, amma kowane rana ya zama cewar ranar yafiya ne.
Gaskiya mun samu zaman lafiya Barikin Ladi. Muna sake gode ma Plateau Peace Building Agency kuma. Zuwan su a Barkin Ladi ya samu muka kafa kungiya na Interfaith. A wannan kungiya mukan zama kowane wata mu tattauna su damuwoyinmu da suke kauyuka domin mu gan yadda zamu maganta.
A ƙauyen Bisici kuwa Malam Sunday da Ibrahim ne suka sasanta tsakanin su ba tare da tashin hankali ba.
Ina da gona ne, shanayen shi suka kuncu da dare suka ci min masara. Shi Ibrahim ya zo angwa ya zaga yana tambaya wane ne mai gonan. Na ga barnan na ce mishi gaskiya wannan barnan ya wuce in ce na bar, amma ba zan so mu je wani wuri ba ka duba iya abin da kaga zaka iya ka rage min asara ka taimaka min kashin shanun nan. Sai ya ce ga wancan tare in je in diba.
To kuma ni ba na son damuwa, kina je na same su a gida. Ya ce gonan shi ne, na ce to yayi hakuri ga abin da ya faru. Sai ya ce to na bashi kashin shanu.
Daga karamar hukumar Basa kuwa shugabannin matasan yankin ne suka yi alƙawarin samar da zaman lafiya.
Sunana Ezekiel Peter Bini. Yafi haka mun yi shi ma tun kafin yau, domin yafi wa in ba yafiwa ba za a samu cin gaba ba.
Yau Haruna shugaban matasan Fulani. Mun yafe ma juna ba yau ma ba, tun kwanakin can mun zauna mun yafe ma juna.
Suko matan Irigwe da Fulani a yankin na Basa suka ce sun gaji da rikici, don haka suke bukatar gwamnati ta samar musu da kasuwa guda.
In ma sai sun kisu yi bare mu ma mu fara wani wuje. Ina so rake gasa a ci gaba da mana seminar mu mata Irigwe da mata Fulani. Zaka taimake mu ka gudu mana kasuwa inda za mu zo na tare da su, su siya daga wujen mu ma mu siya daga wujen su.
Gaskiya mu mata mun gaji, mu yi kuka yau mu yi kuka gobe, don Allah gonna mu mun gaji da irin wannan abubuwa. Muna roƙonka ka hada mu tsakanin mu matan Fulani da Irigwe, a bude mana kasuwa mu jinga mu'amala tare.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi alƙawarin aiwatar da bukatun al'umar.
To a yi hakuri da juna, yanzu na san abin da za a yi. To tun da ku gaya mini ku je ku kokare ku sa hannu a cikin yarjejeniyar ku za ku ga abin da za a yi.
An gudanar da bikin ranar yafiyan ne a lambun yafiya da ke tsakiyar birnin Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To gaida Zainab, yanzu kuma ga binta da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'ai a Madagascar sun ce mahaukaciyar guguwa da ake kira Batsy Rai ta ratsa yankin tekun Indiya a ƙarshen makon da ya gabata, inda ta kashe mutane 20 tare da raba 50,000 da muhallinsu da kuma lalata amfanin gona. Ƙasar Madagascar da ke da yawan jama'a kusan miliyan 30 tuni ta fara tunkara bala'in guguwar mai tsanani da ake kira Tropical Storm Anna, wadda ta kashe mutane 55 tare da raba wasu 130,000 da muhallinsu makonni biyu kacal da suka. Jami'ai sun ce guguwar Batsy Rai ta afkawa wani yanki na daban na tsibirin da ke gaba can kudu, inda tuni al'umar kasar ke fuskantar mawuyacin hali ta fuskar samar da abinci saboda tsananin fari. Jami'an gwamnati sun ce masu aiko ceto na kokarin isa yankuna da lamarin ya fi muni a jiya Litinin, saboda baya yiwuwa bin hanyoyi 12 da gadoji 14 yayin da kara
cika da kogin ke yi
ke barazanar raba wasu ƙarin mutane da muhallinsu. China ta ba da umarnin sanya dokar hana fita a birnin Baiz da ke kudu maso yamma bayan da aka gano sama da mutane 70 dauke da COVID-19 a cikin kwanaki 3 da suka gabata. Hukumomi sun umarci mazauna garin kusa da kan iyaka da Vietnam da su kasance a gidaje Litinin, ba za su bar gidajensu ba sai dai kawai don siyan abubuwa masu muhimmanci ko gwajin COVID-19. Jami'an yankin sun karfafa wa mazauna yankin su yi amfani da kafofin jigilar kaya a maimakon tafiya zuwa kanti da kansu. Wannan kullen ya zo ne a daidai lokacin da kasar China ta karbi bakuncin gasar Olympics na lokacin sanyi na 2022 a Beijing, babban birnin kasar, a wani tsatsauran mataki don hana yaduwar cutar coronavirus. Wani dan wasan skate din kasar Amurka, Vincent Zhou, ya fada a jiya Litinin cewa ya janye daga wasannin bayan gwaji ya nuna ya kamu da COVID-19. Zhou ya bada labari ne yana kuka a cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafin Instagram. A halin da ake ciki, Australia ta fada a jiya Litinin cewa ta bude iyakokinta kuma a shirye take ta yi maraba da matafiya da aka yi wa allurar rigakafi daga ko'ina cikin duniya daga ranar 21 ga Fabrairu.
Gai da Binta da ta karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na biyu. An dai kammala gasar cin kofin Afirka na wannan shekarar da aka yi a kasar Kamaru, inda kasar Senegal ta zama zakara, Masar ta zo ta biyu, sannan kuma mai masaukin baki Kamaru ta zo ta uku. To sai dai kamar yadda aka saba gani, gasar ta bar baya da kura, daga cikin kurar har da zargin cewa cuwa-cuwa aka tafka. Wanda don haka ne wakilinmu a Garwa, Muhammadu Rabi'u, ya haɗa mana wannan rahoton.
Tun zamanin zamunna, wasannin motsa jiki ke fama da matsalan mafiya, musamman a ɓangaren 'yan ƙullun ƙafa, tattare da cewa mun bibiyi abin da ya faru a wasan Najeriya da Tunis ba mu samu cikakken bayani ba. Amma Njiyaya Annur, malamin koyarwa, ya ƙara da cewa.
Nuvulon Savoir.
To yau dai za mu iya cewa kungiyar FIFA na iya kokarinta don ganin cewa an kawo sauye-sauye kuma an yaƙi wannan mafiya da ake gani da kuma mutane suke yan raɗe-raɗe a cikin wato a duniyan ƙullun ƙafa. To saboda haka da hanyoyin da za a bi domin ganin cewa an yaƙi wannan al'amarin, akwai kuma hikimomi da dabaru da kungiyar FIFA ta nada domin yaƙi da wannan abin. So da yawa waɗansu abu za su iya faruwa, alal misali in aka dubi kaman wasan da Kamaru ta yi da Argentina ko wasan kofin duniya, mutane za su yi hasashen cewa kasan Argentina ta sayar da wannan wasan ne ba haka ba ne kuma. To saboda haka ba a ce wai lalle mafiyan babu ba ne, akwai, haƙiƙa akwai, amma ƙungiyar FIFA gwargwadon ikonta don ta ga bayan wannan al'amarin. Ya kamata ƙungiyar FIFA ta yi wani hoɓɓasa domin tsarkake da kuma killace wannan area, saboda 'yan wasan su ga sun more. Ga dai ra'ayin Sadu Yauba, wani masanin ƙwallon ƙafa.
Aujourd'hui, la mafia elle est visible surtout en sport. Lorsqu'il s'agit de sport collectif, c'est plus grave encore. On a assisté à des polémiques.
Anan dai wato zamu iya cewa sanin kowa ne cewa lalle ne al'amarin mafiya ya shigo cikin batun wasanni baki daya, musamman ma wanda yake hada jama'u dewa. An fi akari da wannan abin yin, ko kuma in ce ya fi bayyana a zahiri a sha'anin ƙwallon ƙafa. In aka dubi yanda 'yan siyasu da kuma gaggan masu kuɗi suke hankilo, suke wada tsaki a game da wannan al'amarin, an san abu ne wanda yake lallai ne zai ba su kuɗaɗe masu yawan gaske. In aka kuma duba yanda tafiyan wasan take, yanda ƙasashen suke ainihin kawo club ɗin nasu na ƙwallon ƙafan, za ka lura kaga ba wai lallai 'yan wasan da ƙwararrun da ake jira ne ko a yaushe suke zuwa ba. Wani sa'in za ka ga akasin haka. Wannan ina nuna a cikin duniyan wasan ƙwallon ƙafan ɗin cin hanci da kuma waɗansu iri abubuwa waɗanda ke ba shi ba ne sun riga sun kutsa cikin wannan al'amari. Sadu Yauba ya ƙara da cewa.
Et parlant justement des crimes
a game da waɗannan sabbin hanyar sadarwa da suka bayyana, su 'yan mafiyan na amfani da irin waɗannan hanyar sadarwa domin su sha kan wato alkalai a yayin da za a yi wasa, domin su wasu cin hanci ba su na goro don ganin cewa an yi abin da ransu yake so. To waɗannan ire-iren halayen dai a duk sa'ilin da aka wayi gari su 'yan mafiyan ilimin suna dada wato karuwa a wannan fanni suna dada fitar da hanyoyi daban-daban fatan mu ita ma FIFA ta zage dantse da fatan sabbin hikimomi da dabaru da aka samu za su taimaka domin hakun ya cimma ruwa. Muhammadu Rabiu Damba daga birnin Garwa, Jamhuriyar Kamaru.
To a gaida Muhammadu Rabiu, kafin mu je ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuwa ga Mohd Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Kasha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masarari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A taimaka mu dai a duba shi shugaban Buhari, ba shi bane shugaban ƙasa, ba kuma shi ba da aiki ba, shi ne su kamata duk wanda aka san dai haƙƙinsa bai fita ba, to i ce a zo a bi masa haƙƙin.
Kira na ga Janar Muhammadu Buhari a taimaka mana tsakani da Allah, an kware mu akan wannan aiki a sake dubawa da idan rahama wannan abubuwa da gwamnati ta bayar.
Sako na gare shi mai girma Janar Muhammadu Buhari, taimaka i duba mu akan wannan aiki da ake.
Masu rai talakawa kenan a jihar Kano Najeriya, waɗanda sabon aikin shimfiɗa layin dogo daga Kano ɗin zuwa Kaduna birnin gwamna ya ratsa ta gonakinsu, suke roƙo ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya baki dangane da haƙƙinsu na diyya.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura, ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma, kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama.
Madalla, masu raya ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, kun ji ƙorafin wasu talakawa a jihar Kano Najeriya game da rashin cikakkiyar diyyar a gonakinsu daga gwamnatin tarayyar Najeriya, bayan da aikin shimfiɗa titin jirgin ƙasa da gwamnatin ke yi ya ratsa ta gonakinsu na noma. Biliyoyin dalar Amurka ne dai gwamnatin Najeriya ta keɓe domin gudanar da wannan aiki, wadda aka biya wani kamfanin ƙasar China kwangilar ginawa bisa alƙawarin kammalawa a shekara ta 2023, wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Kuma ce zuwa yanzu dai tuni wannan aiki ya fara karkama. Sai dai har yanzu waɗannan manoma talakawa kuma magidanta, musamman na ƙananan hukumomin Kiru da Madobi a jihar Kano Najeriya, na ci gaba da ƙorafin rashin biyan haƙƙinsu na diyya.
Sunana Adamu Musa Yaku. Aikin jirgi gaskiya da ake yi, to alhamdulillah za mu ce mun miƙa godiyarmu ga Sarki Allahu. Ni dai nawa ma ba daga cikin awo, amma kawai sai na auni gari ma muka tahi kawai an kwashi min ragona, an kwashi min nawa, an kwashi na ƙanwata Tsaharatu, an kwashi na ƙanwata Hawwa, an kwashi na ƙanina Isu ina mina, an kwashi na ƙanina Garba ina mina shi ma, an kwashi gonakin mahaifinmu ko kukoki kaɗai a cikin gonakinmu sai ishe mu musai abinci. To yanzu mun dogara da Allah da shi, ba komai yanzu an tashi mu a inda fasalin gonaki yake da nawa da na ƙanina, tunda na mahaifinmu ne aka raba mana. To lallai zai kai miliyan 8.
Nawa aka ba ku?
Mu an bani 50,000, an ba Tsaharatu ta 50,000, an ba Isu na 50,000, an ba Abubakar 50,000.
Duk 50,000
aka ba mu gona. Ba dan ma Allahu ta'ala mun kai korafi ba da wani lauya da yake dan nan garin da ya taimaka, ba dan haka ba za mu samu komai ba. ba za mu samu komai ba da shi ba dan da mu ba mu da karfi za mu kai kara sai dai wajen Allah ta'ala
da kuka yi korafi shi lawaya ya muku hanya nawa aka kara muku
mu abinda aka ba mu da ma 50,000 ba dan shi ba ma mu ba mu daga cikin ma maganar ba mu kokobo eh muna kira shugaban kasa Buhari ya duba mu da irin mutunci a duba mu a mutunta mu a taimaka mana dan ma ha'inci aka yi a taimaka a karɓo mana haƙin mu
sunana Bashir Abdullahi gona ta inda Allah ya sa sai da ita dan karanci te ₦1.5 ko ₦1.2 lokacin da aka zo aka dau sunana yi complain nace a koma a duba auna mun mitanta an ce ba za a auna ba aiki ya bi ta kanta ta zama hanyar jirgi yanzu bandala ba dauka an ban
sunana Daye Umar bangaren mu an ba mutum biyu haƙi mutum biyu ba ba su ba mu wannan aiki gaskiya mu dai a tare da mu ba ci gaba bane gurin da muke samu mu gyara mu ci abinci Allah ya ba mu abinci an zo an karbe mana an mana dole an ce kasa ta gwamnati ce ba ta talaka ba ce to ni gurin da aka kwace in kasuwa zan sashi in sayar ₦1.5 bazan sayar ba ₦650 aka ba mu
sunana Sa'id Ibrahim aikin jirgin kasa ya zo dai ya cutar da mu gaskiya magana wurin da muke neman abin da zamu ci abin nan wallahi tallahi an kwace shi gaba daya hatta lallan da ke ciki in zan sayar da shi na fi karfin ₦150 wallahi abin da aka ba naira ₦100 haka aka zo aka ture mana su cikin damuna an gama bamu ma gama aiki ba haka zo aka dingi kana ciki kana kokarin ma ka gyara mai mota yana bi ina shariya
kai gonan nan taka da aiki biyo ta kanta da kasuwa ka sa ta nawa za ta yi
akalla ₦2 ko ₦3 wallahi zan samu
to nan gaba a cikin shirin zamu ji irin kokarin da masu rike da sarautar gargajiya na yankin suke yi wajen ganin an yi wa waɗannan talakawa nasu adalci da ma abinda hukumomi masu ruwa da tsaki akan wannan aiki ke fadi a dakaci
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka.
Masaurai Alhaji Nasir Muhammad shine daga cingarin Yakon guda cikin garuruwa da waɗannan al'ummomi ke neman haƙƙin su a yankin Kiru da Madobi.
Zuwa haka da aka auna da sun gaya mana kuma har gaban hakimi sun faɗa to amma ba mu san yadda suka tsara biyan diyyar su da me suka auna suka ɗauka suka biya diyya ba amma gaskiya ne talakawa sun zo sun samu wasu an biya su abin da bai kai ya kawo ba wasu ma ba su samu ba. Daga baya da suka yi korafi aka dawo aka ba wasu 50,000 wasu 20,000 kuma har yanzu ma akwai wanda ba su samu ba. Ni dai daga gare ni an gaya mun kuma na gaya wanda ya kamata.
To tun da ka ce kai ma ka kai wa na gaba yanzu a wace matsaya ake ko wani hali ake ciki.
To gaskiya ni ba zan iya ce ma ga halin da ake ciki ba dinda duk abin da na gaya ma ni dai na san waɗanda aka yi list ɗin su ya zo ya ba su 50,000 waɗanda kuma suka kawo mana kuka gaban mu an ba wasu 20,000.
To amma ga shahar yanzu talakawa nan naka na ci gaba da yin korafi musamman la'akari da cewa wasu sun ce gonar su ɗaya ce kuma gashi an raba su da ita amma ba a ba su abin da ya kamata ma ko da kasuwanci ne su je su yi ko kuma a'a su yi wato su sai wata gonar ban akwai.
To ai dole ne yanzu misali ka kana da gona kamar ta 700,000 ko 800,000 ko ₦1,000,000 an baka 50,000 ko 200,000 ka baka ai ba a biya ka abin da za ka je ka dogara da kanka ba kuma ni na san akwai wanda ma gaba ɗaya gonakin nasa sun ƙare.
To yanzu gaba ɗaya muka kalli abin nan a wannan hali ake ciki.
Ka san akwai abin da za ka iya akwai abin da kuma ni a matsayin ya yafi ƙarfina.
Da ka yi bayanin cewa ka miƙa wa na gaba. So kana bibiya tunda su ga shi har yanzu suna ƙorafi talakanka.
To ainihin wannan magana da kake ba wani talaka da ya zo ya sake samu na da wannan zancen wai yana ci gaba da ƙorafi. Ni dai tun san da aka zo aka ba su ni yanzu abin da nake gaya ma ni na san an ba su 20,000 an ba su 50,000. To wannan kuwa ko kai ne ka san wannan ko karamar gona ce da kai a shekara ɗaya sai ka aikata abin da ya wuce haka.
Kamar daga cina cewa shi kansa ya gamsu cewa ba a yi adalci ba ta fuskar biyan diyyar nan.
To sai ma kuwa.
To sai dai Alhaji Sagiru Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen kasa ta Najeriya na cewa
mu abinda dai muka sani za a yi gabaki daya tun daga Kaduna har Kano. Gona ta fi 75 meters fadinta akan wannan 75 meters wanda suka rasa a kan shi ne za su yi rezon ɗin abin da za su biya compensation. Su wannan consultant suka zo suka yi capturing ɗin data na inda ainihin kowa inda na hanyar jirgi ta ratsa ta gonar shi ta wuce. Is hadi ne kaga ta dauki gona gabaki daya. Mun kira mutanen nan wanda suke biyan compensation ɗin nan mun yi zama da su akan cewa su lura da haƙƙoƙin jama'a. Wannan abu ne wanda dama automatically dole mu bada report yadda ko da gaba in an tashi wani abu makamancin haka a duba.
Masu rai Alhaji Sagir Suleiman kenan manaja a kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya, kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
To gaida Mahmud, yanzu kuma ga Salabar ma da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Niger ya yi kiran kasashen Afirka su haɗa kai domin murƙushe tashe-tashen hankulan da ake fama da su a baki ɗayan yankunan wannan nahiya. Mohamed Bazoum ya yi wannan kiran ne a yayin da yake jawabi a taron kungiyar AU wanda ya haɗa shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka a ƙarshen mako a birnin Addis Ababa kasar Habasha. Jaridar ta ce shugaban ya kuma ja hankulan kasashen da ke da hannu wajen gurɓata yanayi da su tuna da alƙawalan da suka ɗauka a taron biranen Paris da Marrakesh da Glasgow. Jaridar Air Info na cewa ministan shari'a Ikta Abdullahi Mohammed ya tsige shugaban kotun Abalak Abdurrahmani Burema daga mukaminsa a matsayin matakin ladabtarwa. Kodayake ba a bayyana dalilan sabke alƙalin daga kujerarsa ba, ana alakanta wannan mataki da tarzomar da ta barke a garin Abalak bayan da shugaban kotun mai shari'a Abdurrahmani Burema ya kulle wani malamin makaranta da wani mai shago saboda sabanin da aka fuskanta a tsakaninsu da wata 'yarsa. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa kotun sai da yawo ta bayyana ranar 31 ga watan Mayun 2022 a matsayin wacce za ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da take yi wa ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji Muhammad Usman da ke ƙalubalantar Mohamed Bazoum na PNDS tarayya dangane da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Niger na 21 ga watan Fabrairun 2021. Jaridar ta ce a ƙarshen zamanta na ranar 1 ga watan Fabrairun da muke ciki ne kotun mai ofishi a Abuja ta bada wannan sanarwa bayan da ta saurari bahasi daga bangaren da ke korafi, ko da yake waɗanda ake tuhuma ba su halarci wannan zama ba saboda wasu dalilai. Mun ƙarƙare da jaridar murya La Voix du Niger, wacce ta rawaito cewa ɗaliban makarantar boko ta 'yan mata zalla da ake kira Ekwalfi da ke garin Walam na jihar Tilaberi sun auna arziki bayan da aka gano wata nakiyar da aka bizne a wani ɗakin karatu. Yarar ta ce inda aka yi sa'a tun kafin ɗalibai su shiga aji aka gano nakiyar da aka tosa a ƙas, kuma wannan wata alama ce da ke nunin yadda matsalar tsaro ke shafar sha'anin ilimi a yankin Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Aka yi sheka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
A takaitattun labaran na duniya, akalla mutane uku ne suka mutu, wasu kuma sun bata a Najeriya bayan tarwatsewar wani jirgin mai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin don tattaunawa game da yunkurin da Russia ke yi na kai yaƙi Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a kokarin daƙile barazanar kai yaƙi da Russia ke yi wa Ukraine.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.